أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اختفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa musulmi, yau muna hudu ko ga watan Ramadan, wata na tara. Hudu ko hudu ga watan Ramadan, wata na tara hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shekara ta 1435, wanda ya dace da 2 ga watan, wata na nawa ne na Bature, watan 7 ne ko miladiya, aihuwa Isa dan Maryam alaihi salam, shekara ta 2014. Muna a cikin tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna jagoranci. A jiya mun karanta suratul Fatiha da kuma bayani da ya gabata a cikin suratul Fatiha. A yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu shiga a cikin sura ta 2, ita ce suratul Baqara. Bismillah malam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. wannan sura ana kiranta suratul baqara, ita ce sura ta 2 a wannan tsari wanda anka jeranta alqur'ani, amma ba ita ce sura ta 2 ba wanda ta fara safka. Da yawan mutane ba san cewa ba kamar surorin Al-Qur'ani da muka gane su a hakan gajere, ba hakan gane sun ka fara safka ba. Sura ta farko da ta fara safka a cikin Al-Qur'ani ita ce suratul Iqra. Sura ta 2 ita ce ya ayyuhal muddaththir. Amma bayan Al-Qur'ani ya ƙara safka gaba ɗaya, akwai safani tsakankanin malamai. Shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ran shi ne aka jera waɗannan surori ɗaya bayan ɗaya, koko bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Domin wannan tsari Al-Qur'ani ya safka daidai yadda bukata take so. Ma'ana Al-Qur'ani ba hakan gaban yadda muka gani shigire safka ba. Wata sura ayoyi 5 sun ka fara safka, shikenan kuma sai wata sura ta safka, sannan kuma sai sauran ayoyi su safka. Yana yiwuwa haka. Kun ga kamar suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأنا آيوين قد برسولي آيوين فرقوا أن دسون كهارة سبكاء في القرآن دقنان كما بأتيق بابا سي أكا جي أكا سبكاء دسورة المدثر قبالي. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر هزوا قرشان سورة سننان كما إتوى تن سورة آيوين سون كسبكاء كنا القرآن دمتي جنيش ينزو ba wai hakan gabani ya sabka Fatiha ta fara sabka sannan suratul Baqara har zuwa min al-jinnati wan nasi, a'a, ayoyin Al-Qur'ani sun sabka ne daidai buƙatar zamani da lokaci, sannan daga baya aka hada Al-Qur'ani. To sai dai sabani shin sahabbai sun ka tsara su kan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu daga cikin malamai suka ce waɗansu surori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sanya sura kaza bayan kaza, sura kaza bayan kaza. Waɗansu malamai suka ce a'a, bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ani an rubuta shi gaba ɗai yana haɗe, sannan bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka jera ta surorin shi wannan sura bayan wannan sura. To akwai sabani, sai dai waɗansu malamai suka ce a'a, sauran surorin Al-Qur'ani tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai, waɗansu kuma sai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya. Amma dai duwar ta kai ta kama shi dai Al-Qur'ani an jeranta surorin shi tauqifi ne, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin wani hadisi wani sahabi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wata mata ce ta zo tana neman aure, sai ta nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalle ta bai da buƙatuwa zuwa gare ta, sai wani sahabi ya ce shi yana son wannan mata. ta ba da kanta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai da bukatuwa zuwa gare ta shi kuma yana son ta yanzu aka ce to ya kawo sadaki tunda ba a yin aure babu sadaki babu sadaki babu kudi babu komai to shikenan sai aka ce to mi kake da shi wanda zaka iya ba ta sadaki yaddiba yaddiba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai iltamis walau khatiman min hadid kaje ka nemo ko da zobe ne na karfe ya zama to shine matsayin sadaki aka je aka buga babu to har wannan mutumin ya tashi sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake rishi yace mai halaka hal ma aka bidal qur'ani shay kana da wani abu na alqur'ani da ayoyi sai yace suratul baqara wallati taliha na har da suratul baqara da kuma surar da take bayan ta kaga ashe ya san suratul baqara kuma ya san wanda take bayan ta cikin suratul ali imran da wannan dalili wannan sun kace tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan hanyar bar duniya ya jira surorin alqur'ani kuma wannan zance shine mafi inganci don haka suratul baqara tana da sifofi daban-daban an sanya mata suna suratul baqara saboda ana bayanin wato labarin wata kissa ta wata saniya domin al-baqara da larabci ita ce mi saniya ko to za a yi bayanin wata saniya ta bani Isra'ila sai aka sanya mata suna suratul baqara kenan sura wadda za a bayanin kissa ta al-baqara ita ce sura mafi tsawo a cikin al-qur'ani tana da ayoyi 286 ita ce sura mafi tsawo a cikin alqur'ani tana da izhi biyar ba kuma ni guda kenan suratul baqara matsayin izhi biyar take amma kuma ni guda babu a cikin ta shi yasa mai yawancin jami'o'in har da alqur'ani suna son amara da suratul baqara domin duk lokacin da dalibi ya haddace suratul baqara babu wata sura wadda ta kai tsawonta balle har inda shiga cikin ta jisu shi yasa ake fara da suratul baqara amma nan mai yawanci wanda dan ana fara da kul a'udhu bi rabbin nas a sai zuwa bi rabbil falaq a sai har zuwa ga sabbi ay sama amma su in dai sun san mutun sai har da alqur'ani to za su fara da suratul baqara da ka har da ta izin da take ita kadai kenan daga nan ba za ka saki cin karo da sura mai tsawo irin ta ba sannan a cikin ta ne kuma akwai aya mafi tsawo a cikin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu ita ce aya mafi tsawo a cikin alqur'ani sannan kuma sura mafi gajarta a cikin alqur'ani ita ce inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar duk da sura ta wal 'asr innal insana lafi khusr amma dai inna a'tainaka al-kawthar ita ce mafi karamta sannan kuma aya mafi gajarta a cikin alqur'ani wata aya ce ha alif lam mim aya mafi gajarta a cikin alqur'ani wasu suna cewa ita ce mudhammatani haka ne wasu kuma suna cewa summa nazar amma aya mafi gajarta ita ce summa nazar a cikin suratul mudaththir summa nazar domin in ka ce mudhammatani kaga mud harafi guda biyu ne ha an samu biyu an samu biyu shidda kenan ta an samu biyu sannan kuma ga guda bakwai amma summa nazar summa fa'ul harfi ɗaya ne mimun mushaddada harfi guda biyu sannan nazara harfi guda uku summa nazar wato harfi guda shidda kenan kaga wannan tahi rashin tsawo tahi zama gajeruwa to shi yasa ita ce aya mafi gajarta a cikin alqur'ani shi yasa wasu malamai suka dauke ta ayar sallar tarawih inda ba a son a sha wahala sai a dauko summa nazar da ya ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin summa nazar Allahu akbar kenan bai fanyi sha wahala akwai su kuma masu mudhammata ne shi ma ghayril maghdubi alaihim waladdallin mudhammata ne Allahu akbar to duk wanda bai fanyi sha wahala sallah sai ga ya kokari ya zo wannan masallaci da an zo an kai ghayril maghdubi alaihim waladdallin mudhammata ne ko kuma summa nazar a raka'a goma a wasi kaga kenan ba ibada ake yi ba wani daga cikin dalibai yake gaya mini cewa a nan cikin garin Yamai a wani karshen francophony akwai wani malami da ya lakanci tunda kun san francophony karshe ne na yan bariki ba a sallah mai tsawo sai ya dauki wata guntun wata aya sai ya rike yace da ana ba shi labarin cewa da wannan aya yake yin tarawih wallahi bai yarda ba sai da yi ko da yazo sai ya ce ana yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un raka'a goma duk da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kamar karshen da musiba ta sauko ma da ya ce ghayr al-maghdubi alaihim waladdallin sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا لله وإنا إليه راجعون كقولنا يا رب وفاد القرآن سنوين بقولي إن كان صلى عيسى شكا كما تتبقى دون بقى صلى أنا إنا لله وإنا إليه راجعون الله يقانا تبقى تولى سورة سورة البقرة ما لم يسن كسا سورة القرآن كده ba wai ana nufin wannan ya bambanta da wannan ba daga wajen Allah yake ba a'a ta hanyar siffofin da gare su yanzu wannan sura suratul baqara tunda tana da tsawo sai an ka kire su at-tiwa akwai surori da ake cewa al-mi'un daga mi'a ne shine 100 surorin da suke da aya da 100 fiye da abin da yake 100 sannan akwai surori da ake cewa wato al-masari sannan kuma surori da ake cewa al-mufassal sai an ka ce at-tiwa surorin da adda tsawo a cikin al-qur'ani daga suratul baqara zuwa suratul yunus koko daga suratul baqara zuwa ga suratul tauba akwai sabani tankarin malum ba sannan akwai al-mi'un 100 kenan daga abin da ya kai wadannan hud har zuwa abin da ya kawo zuwa suratul maryam har zuwa abin da ya kawo zuwa suratul taha sannan akwai al-masari wadanda suke ana yawan karanta su su kai 100 ba sun yi kasa kasa sannan akwai al-mufassal al-mufassal sune wadanda ba su da tsawo daga qaf ko kuma daga hujurat har zuwa abin da ya kawo kasa wadannan sune kashin da aka yi surorin al-qur'ani kenan wadannan suna da tsawo wadannan sai an kire su qisa su kuma akwai qisarul mufassal surori gajajjeru ba a ce musu kankana ba a ce musu sigar ba wani ya kamata ya tambaya me yasa an kace musu qisarul mufassal ba a ce musu sigarul mufassal ba saboda cikin qur'ani babu karami babu magga babu babba magana Allah subhanahu wa ta'ala ce don haka ba a ce mawa wanga babba wanga kuma a ce mishi karami to surorin da sun ka sabka a Madina suna da tasu ka'ida surorin da sun ka sabka a Makka suna da tasu ka'ida shi yasa alqur'ani idan aka ce cikin ulumul qur'an zaka iske in ana a bayanin kowace sura kana iske kahin a fara shiga cikin ta akwai abin da suke bayani akan shi sannan alqur'anin da ya sabka Makka ya saba ma alqur'anin da ya sabka Madina ta hanyar zance da abin da ake magana akan shi alqur'ani ya shekara shekara ya sabka a cikin shekara 23 shekara 13 alqur'ani yana sabka a Makka sannan ya shekara 10 yana sabka a Madina wannan su ne shekarun da alqur'ani yana sabka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara 13 yana da'awa to ayoyin da sun ka sabka a Makka daga cikin sifofin su na farko sura kira ne zuwa ga aqida domin harkon musulunci ne ake bukata aqida duk lokacin da babu aqida ga mutane babu mutane idan mutum yayi imani da abu duk inda yayi ya imani da shi amma idan mutum yayi imani da abu saboda wani abu to duk lokacin da abin nan ya gusa to babu wannan imani kaga wanda yayi imani saboda kudi idan kudin suka kare sai gaba da imani wanda yayi imani saboda mulki idan mulkin ya kare sai gaba da imani wanda yayi imani saboda ya ga takobi idan ya ga babu takobin nan zai imani amma idan mutum yayi imani imani na gaskiya duk inda ya kasance hakika wanda mutum imani shi yana tare da shi to shi yasa alqur'ani na Makka ya tsaya ya karantar da mutane aqida shekara 13 ana karantar da mutane aqida su san kowa ne da Allah subhanahu wataala sannan an ka ba su bayanin ranar tashin alkiyama akwai wutar jahannama ga wanda ya saba ma Allah saboda su ji tsoron Allah amma alqur'ani na Madina to sai magana kan shari'a kan kalin mutane yayi magana kan halaye na munafikai domin can da akwai su can Makka musulunci bai da karfi kafirai ne a akwai sai kafirai su ce ba za mu imani ba saboda suna da karfi a Madina kuma musulunci yayi karfi sai munafikai saboda yanzu ba su iya hitowa suna ce su kafirai ina ba ta afinci ne kenan can ayoyi za su magana kan kafirai nan ko za su magana kan munafikai shi yasa da kaji aya tana magana kan munafikai to tana magana ne a Madina domin can da akwai munafikai da kaji sura tana bayani kan ahlul kitabi to sura ce ta Madina saboda can a Makka babu ahlul kitabi a yanzu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo a Madina an ka iske ahlul kitabi to wannan kadan ne daga cikin irin bayanin da malamai suka yi abin da ya shafi alaka da kasancewa surori to kun san akwai wata tsarifa in an ce al-baqara da Hausa in za mu fassara shi da saniya ko in an ce al-fil idan za mu fassara shi da mini da giwa to a cikin al-Qur'ani akwai suratul baqara sannan akwai suratul fil akwai sura ta saniya akwai sura ta giwa to sai aka je sallar tarawih sai aka yi salla da suratul baqara gobe sai aka ce za a je ayi salla sai yaro ya tambaye babban shi wace sura ce a kasashen Laraba sai ce za a je a karanta suratul fi sai ce to shi yau bai zuwa ya ce an karanta suratul baqara sun sha wahala to ina an karanta suratul fi ya sa tsammani suratul fil ta hi suratul baqara tsawo bai san ko suratul fil ba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul saka da wani tsawo nan da nan za ka rata ta suratul baqara tana da falololi masu yawa daga cikin falolin suratul baqara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yace shaytan yana gudu ya bar gidan da ake karanta suratul baqara in dai kana son shaytanu su bar zama gidanka to ka rinka sa suratul baqara in kana da radio ka bude in kana da tele ka bude shaytanin aljani ba zai zama a cikin gidanka ba amma mu kuma gidajen mu bai akwai sai dai music ka bar din ka sai kasar radio sun aje bakin kofa su bude volume don kana da kudi kai kowa hali su dami mutane kai ka bar mutane sun kai kwana ba kuma diyanka ba su bar mutane sun kai kwana ba to dan haka in ana karanta suratul baqara shaytan ba zai zama a wannan guri ba kun ga shi wannan sura tana da falala mai yawa ya kamata musulmi mu rinka sanya ta a cikin gidanmu ya kamata kuma mu kwadaitar da ƴaƴanmu ka azama danka kyauta ka ce mai in ka haddace suratul baqara zan taimake maka ki sabuwa in babba na in kana da hali ka ce mai in ka haddace suratul baqara zan taimake maka moto ka ce ma danka in ka haddace alqur'ani zan taimake maka mota amma sai ka ji in ka zo premi lakwal ina taimake maka ki lakwal idan bare ita ko Allah ya kyauta sannan kuma daga cikin falalar suratul baqara hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa suratul baqara da ita da ali imran za su yi wato ceto ga wanda yake karanta su a ranar tashin alkiyama za su zo inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka annahuma ghamamatani ko ka annahuma ghayayatani tahujjani aw sahibiha yawm alqiyama suratul baqara da suratul ali imran za su zo kamar girgije guda biyu ko kuma kamar tsuntsaye waɗanda suka haɗe fikafikansu suka yi tawaga guda sai su zo za su ce wannan da wannan wannan yana karanta ni wannan yana karanta ni ya Allah ina son a bani ceton shirar tashi alkiyama kenan duk mai son ceto domin ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto mala'iku za su yi ceto sannan alqur'ani zai ceto to kaga suratul baqara da ali imran ko su kake karantawa ranar tashin alkiyama kana daga cikin waɗanda za su samu wannan rabo dan haka ya kamata mutane a zare damci a karanta suratul baqara da suratul ali imran bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jinkai ajiya mun fassara wato abin da shafi basmala sai dai akwai sabani akan wajen malamin fiqh shin basmala aya ce a cikin kowace sura koko aya ce a cikin suratul fatiha kawai koko ba aya bace a cikin alqur'ani wannan sabanin zai bayyana gare ku a lokacin da kuke sallah waɗansu masallacin ne sai ka ji wani masallaci sai liman ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wani kuma sai ka ji ya ce alhamdulillahi rabbil alamin to wannan shi shi na da asali a musulunci akwai sabani ko babu to an samu sabani daga basmala imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yana ganin cewa duk inda ka ga basmala aya ce a cikin mi a cikin sura kenan yanzu da muka ce suratul baqara aya 286 to a mazhaba ta shafi'i sai mun kara basmala sun zo aya 287 dole ne kuma dole sai ka karanta basmala idan baka karanta basmala ba a mazhabar shafi'iyya baka da sallah shi yasa warka jin siya ce bismillahir rahmanir rahim sannan ya karanta sun kawo dalilan su da dama daga cikin dalilan su hadisi ne wanda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Anas yake cewa wata rana muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke soke kanshi can an jima sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tada kai dai sai sahabbai suka tambaye shi me yasa kake yin murmushi kake dariya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata sura ta sauka gare ni fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nazalat alayya sura wata sura ta sauka gare ni fa qara bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar sun kace to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sura kuma ya karanta da bismillahir rahmanir rahim su kuma malikiya sun kace a'a ita basmala ba aya bace cikin alqur'ani kuma ba aya bace a cikin kowace sura dama jumla ce wanda an kasabkar da ita don a gane wannan sura ta kare wannan za ta shigo dama sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce ba mu gane wannan sura ta kare wannan za ta shiga sai in an karanta bismillahir rahmanir rahim kuma su ma su zo daga hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abi huraira ya ruwaito shi wanda hadithul qudusi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala fa idha qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin Allah yake qasamtu as-salata na raba fatiha ko ko sallah tsakanin da inda bawa na malabi suka ce dan fatiha ake rufi fa idza qala al abd alhamdulillahi rabbil alamin idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin kaga nan bai ce bismillahir rahmanir rahim ba alhamdulillahi rabbil alamin shi yasa sheikh Usaymin rahimahullah a cikin tafsirin shi yace to tunda wannan hadithul qudsi ne kuma babu bismillah to wannan abin da ya kamata a ce basmala ba aya bace a cikin sura su maliki amma irinsu ibn al-arabi suke cewa shi al-qur'ani mutawatirina duk abin da kaga an yi sabani akan shi to wannan yana nuna cewa ba qur'ani bane suka ce ayar da a cikin suratul naml innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim dukkan musulmin duniya sun yi ittifaki qur'ani ce yace amma da ganin an fara sabani ce wannan alamun cewa kin ba aya wace a cikin wadannan surori ina fata an fahimce ni sai dai zance wanda an tsaka tsakiya shine zance na malaman usulul fiqh tunda akwai kira'o'i guda goma waɗanda sun ka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kira'o'i guda goma sun ka inganta kun san a wajajen mu sai kaji an ce kira'a bakwai ne sun ka inganta wanda kuskure ne wani kuma kaji ya ce a kira'a guda ce ta inganta mu riwaya mu da muka yi ta a kira'a mu ta gaskiya kamar ƴan shi'a su a wajen su kira'a guda ce a ingantatta ita ce kira'a ta Hafsu an Asim duk wata qira'a wadda ba ta Hafsu an Asim ba ɗan shi Abu Sayyid da ita ba don mi don ita ce an kari waito daga Sayyidina Ali ibn Abi Talib duk wani dubara da zaka jin zai maka yake maka mu Musa akwai qira'a guda biyar ko guda shida ko guda goma kariya yake ba yarda ba cikin zuciya sai a littattafansu qira'a guda ce sun kai imani da ita amma Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa Muzakkaratun fi Usul al-Fiqh yace ya tabbata a waɗansu riwayoyi ba a karanta sura sai an fara da basmala a waɗansu riwayoyi kuma ana karantawa ba tare da basmala ba yace to wannan sai ya nuna cewa a wasu riwayoyi qira'a wato wajibi ne a karanta basmala sai ta zamanto aya a wata riwaya ba wajibi bane ina fata an fahimce ni to a ƙarshen takaitawa ya ku ƴan'uwa musulmi shine cewa ko da ka ɗauki basmala aya a cikin sura ko da baka ɗauke ta aya ba ba a karanta basmala a bayyane domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yake cewa a cikin hadisi wanda yake da cikin Sahihul Bukhari nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi sallah bayan Abu Bakr nayi sallah bayan Umar nayi sallah bayan Uthman nayi sallah bayan Ali cikin su babu wanda ya taba fara karatu a cikin sallah ya karanta bismillah bayyane duka waɗanda guda biyar kenan ko waɗanda ko sun isa misali ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa misali ko balle waɗanga su ne umma al'umma take koyi da su don haka in dai ba girman kai ya kama mutum ba ko ko jiji da kai ya kama mutum ko ko ganin na isa to tunda hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata in kana matsayin limani in kai yi kabbara كثرت دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك مستحب لي بواجب بني سيكتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتكن زوتيا بسم الله الرحمن الرحيم اتكن زوتيا سيكتي الحمد لله رب العالمين اما كبين بسملا وانجا كسنتي بدعاء والله اعلم الف لام ميم وان حروف غدا اكو ده الف ده لام ده ميم zaka iske tafsire da dama suna fassara su irin yadda suke so domin akwai mazhabobi daban-daban wadansu suka ce alif lam mim sunayen Allah subhanahu wataala domin alif tana nuhin Allah lam tana nuhin a wasu suka ce sunayen Allah ne wadansu suka ce a sunayen mala'iku ne wadansu suka ce a sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wadansu suka ce a akwai wani mutum a kasashen Larabawa wani doktor ne sai ce duk inda ka ga waɗannan haruffan Allah ya faɗi ranar da za ta tashi alkiyama ne yace ku in ka dauko alif lam mim ka hada su da alif lam mim na cikin suratul ali imran ka hada da cikin alif lam mim sad na cikin suratul a'raf da nun da qaf da sad in ka hada su yace ku in ka yi lissahi za su baka ranar da za ta tashi alkiyama yazo yayi lissahi yayi lissahi yayi lissahi ya kare ya fitar da shi a cikin jarida ta duniya da malamai suka taru a kasar Saudiya majma' al-fiqh al-islami al-alami aka ba ɗaya daga cikin malamai yayi raddi akan shi shine Dr. Yusuf al-Qardawi a cikin majalla na mace ko ne adadi ne yayi bayani ya tabbatar da cewa wannan abin ƙarya ne bayan ayoyi da hadisai da kuma irin hanyar da ya bita lissafi to da irin wannan lissafi ne ake banda mutane sai ka zo malamin cin busai shi diba diba sai ka ko harafi shi buga alif da lam in kana son wata mata sai ce to lam suranka za a sawa mimu sai aka sunan yariya sai a baka sa'a to wai lissafin su ne suke yi to kaga wani ya fassara su da sunayen Allah, wani ya fassara su da sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani ya fassara su da sunayen Alkur'ani. Ga su nan dai ana fassara daban-daban, amma zance mai inganci an kace ba su da fassara, babu wanda ya san fassara waɗannan harufa sai Allah subhanahu wataala. Na aiki ne. Na biyu, amma an sabkar da su saboda a nuna ma larabawa cewa Alkur'ani ba daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba, Alkur'ani daga waye yake? Daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan waɗannan harufa su ne harufa da larabci, alifun da lamun da mimun da sadun da kafun da sauransu. To ku larabawa kun ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkira Alkur'ani, ko ba haka bane? Am yaquluna fara. To tunda kun ce shi ya kirkira Alkur'ani, to ga waɗannan harufan, ku zo ku hada irin su, ku zo da irin Alkur'ani. Tunda kun ce shi ya zo da shi, malamai suka ce dalilin da yasa waɗannan harufan suna nuna mu'jiza ta Alkur'ani, duk inda anka ambata waɗannan harufan to sai an kawo ambaton Alkur'ani. Mafi yawancin surori in ka dauka alif lam mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ أَلِفْ لَامْ مِيمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَلِفْ لَامْ مِيمَ صَاد كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ أَلِفْ لَامْ رَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ هَكَ غَدِي دُكَّ إِنَّ كَانَ جَاءَ أَمْبَشِكُ سِي أَنْكَاوَ الْقُرْآنِ كَيْنَن وَدَنَّ آيَاتِنِ نَ الْقُرْآنِ دَ أَنْكَ حَدَا da harufan da kuke magana da su. Ya ku larabawa, in kun ce shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kirkira Alkur'ani, to ku ma ku kirkira ku zo da irin Alkur'ani. Allah subhanahu wataala ya gane da mu. Zalika alkitabu la raiba fihi, zalika alkitab, wannan littafi, la raiba fihi, babu kokonto a cikin shi. Waɗanda suke rike da Alkur'ani su diba, in aka rubuta la raiba akwai digo guda uku, in aka rubuta fihi akwai digo guda uku. Wataƙila mutum yana karanta Alkur'ani bai san dalilin da yasa aka rubuta waɗannan abubuwan ba, ko wani babu ba sa akwai su ba. La raib akwai digo guda uku, ko mu ce point, sannan kuma fi akwai digo guda uku. Me yasa aka ce la raib an kai digo guda uku, kuma fi aka digo guda uku? Saboda akwai ma'ana guda biyu. Waɗannan digo guda uku a lokacin da zaka karatu Alkur'ani haramun ne ka tsaya bisa ga ɗaya, ko ka karanta na biyu ko ka karanta na farko, amma bai halatta ka tsaya akan na farko ba kuma ka tsaya akan na biyu. Misali, zalikal kitabu la raiba fi, sai ka ce hudan lil muttaqin, ko kuma ka ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, amma bai halatta ba ka ce ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, wannan haramu ne. Saboda mi? Saboda zaka canza ma'ana ta Alkur'ani. Duk inda kaga an tsaya to zai bada ma'ana in an dauko daga zalikal kitab. Zalikal kitab wannan littafi, Allah yayi ishara da Alkur'ani da zalika saboda Alkur'ani daraja ta huce magana kowa. Amma kuma wani wuri da yace hadal kitab, yace wannan littafi, saboda Alkur'ani yana kusa ga wanda yake son ya zamanto kusa gare shi. In kana son ka saurara, yana kusa gare ka. In kana son ka harbace, yana kusa gare ka. In kana son ka yi aiki da shi, yana kusa gare ka. Sai aka ce hadal Qur'an, inna hadal Qur'an yaqussu ala bani Isra'ila أكثر الذي هم فيه يختلفون. أما إذا أنك تي ذلك سبب أن القرآن يهكرهم ونمتون يتنكاريشي دون ذلك يتنزي هؤلاء القرآن سيأيكم يا دمي الله يتنزي وإنه لكتاب عزيز أنك سنجر أقول أن سياسة يسي القرآن يسوها kuma ya kamata malamai su daina tsoko mutane zance Alkur'ani, ya kamata Qur'ani tsohon zance na aijiwa da shi a jefa shi shara. Wannan mutumin bai mutu ba sai da Allah ya haukatar da shi yana yawo cikin gari bai san inda yake ba. Wannan misali ne Allah ya fara ba mu. Don haka wallahi komi mulkin mutum, komi kuɗin shi, komi ilimi nai, wallahi duk abin da ka saka wallahi ka ci ayi Alkur'ani. Babu wani mutum wanda zai karo da Alkur'ani wallahi shiga ba lahiya. Don haka zancen Qur'ani in ka dauko shi abu na farko, in dai ka san baka ifadan alkhairi to wallahi ka tafiyarka. Amma kana cewa ka ci karo da Alkur'ani wallahi sai kai kuma duniya, sai kai kuma lahira. To in anka ce zalika alkitabu la rayb, wannan littafi ne babu shakka, kenan tabbat yana nuna cewa Alkur'ani littafi ne, domin akwai waɗanda suke musun Alkur'ani littafi ne. kuma akwai da suke musu alqur'ani za a rubuta shi sai aka ce zalikal kitabu la rayb wannan littafi ne tabbas daga wajen Allah subhanahu wataala yake kenan wannan littafi ne wanda za a rubuta idan an tabbatar da shi za a rubuta shi ko kuma zalikal kitabu la rayb fi wannan littafi alqur'ani babu shakka a cikin shi duk inda kaji an yi sabani tsakankanin malamai to fahimta su ci amma shi Allah ba a cin karo cikin magana sai domin Allah ya yi karhin yayi kuskure mu ne ɗan adam muke yin fort ko kuma mu ne son duniya yake sanya mu mu canza alqur'ani wani malami an ka zo aka karanta aya ga abinda Allah yake wani kuma ya taho ga abinda waɗansu suke so waɗanda ba Allah ba kuma za su azaba dan free nasu sai ce ai wani malami ma ya taho sarata kaza kuma ya an diba kaza kaza sai ya samu shi amso wannan ɗan kuɗin shi sa an ji to kaga ba alqur'anin bane yake da matsala masu fassara alqur'ani ne suke da matsala wani ya yarda ya rike mutuncin sa ya rike talaucin sa ya rike Allah wani kuma ya yi sun shi fassara aya Allah ba daidai ba saboda shi kama da malaman yahudawa a bashi dan rabo kadan na duniya Allah ya sani Allah ya ce to hudan lil muttaqin alqur'ani shari'a ne ga masu jin tsoron Allah subhanahu wataala in dai kana jin tsoron Allah kai kana daga cikin waɗanda ka takawa to alqur'ani ya kamata ya zamanto shari'a gare ka babu abin da ash-shari'a in ba alqur'ani ba duk abin da ba alqur'ani ba bata ne wannan magana gaskiya ce duk wata constitution a duniya duk wani tsari wanda za a kawo a duniya in dai ba alqur'ani ba bata ne kuma dalilin da ke nuna maka cewa bata ne saboda ba daga wajen Allah subhanahu wataala yake ba dalilin da ke nuna cewa ba bata ne kullun sai sun ci karo da juna kuma kullun sai an samu zalunci a cikin constitution ko ba a samu zalunci a cikin constitution akwai mutanen da aka ba amnesty waɗanda in su dullahin da suka ba musu shari'a ko ba haka bane a cikin alqur'ani babu wani sannan a cikin constitution akwai abubuwa da dama ba su da shari'a ko ba haka bane yanzu mi a hukuncin ƙarya a cikin constitution ta Niger in mutun yayi ƙarya mi a hukuncin shi mi a gina da za a yi haka babu in mutum na girman ka ni a hukuncin shi a cikin constitution ta Niger amma alqur'ani babu abinda za a zuwa sai a cikin hukuncin shi wannan yake nuna maka cewa alqur'ani hakika daga wajen Allah subhanahu wataala yake alladhina yu'minuna bil ghaib ba ku masu iman an ce hudan lil muttaqin shari'a ne ga masu jin tsoron Allah ba kai da zaka zaburwa baka ce ga mu masu jin tsoron Allah Allah ne zai hudin sifofin masu jin tsoron shi to in kana daga cikin su ga su Allah ya ce to alladhina yu'minuna bil ghaib masu jin tsoron Allah su ne waɗanda sun kai imani da gaibi ya an ka ce gaibi yana da ta'rifi lugawi yana da ta'rifi shar'i ta'rifin gaibi a lugha ta larabci shine ma la yudraku bil hawasi al khamsa shine abinda ba a iya gano shi ta hanyar kafa guda biyar na dan adam dan adam yana da abubuwa guda biyar da suke kai mai ilimi sune su da suke ce ma sans na farko idanu zaka diba ka gani ka ce wannan fari ne wannan baki ne wannan ja ne wannan bula ne kafa ta biyu ita ce hanci zaka shinshina ko mu ce zaka sonsona don Hausa ta bambanta shinshinawa ko sonsonawa ka sonsona ka ce wannan yana da kamshi kamar turare wannan kuma ka ce bai da kamshi misali kafa ta uku sune kunne za a karanta ka bambanta ka ce wannan music ce wannan qur'ani ne wannan qira'an malam wane ce wannan karatun malam wane ne ko ba haka nan bane sannan kafa ta hudu shine baki zaka dandana ka ce akwai zaki duk da yake akwai azumi bai da tauna hada dandano ba ka haka da mutane kuma zuwa ga abinci zaka dandana ka ce wannan shayi ne wannan siga ne wannan gashi nan sannan kafa ta biyar ita ce fata ta dan adam zaka taba ka ce akwai sanyi ko akwai zafi ko akwai kaushi to duk abinda waɗannan abubuwa guda biyar ba za su iya ganin shi ba to a tsari na lugha da ilmi na turawa shi ne suke ce ma gaibi don baka iya fassara shi baka ganin abu baka iya sonsona shi baka iya dandana shi baka jinai baka iya taba shi kaga zaka bayani shi kaga ya rikitar da kai ya zangaibi amma duk da haka nan a shari'a sai an kara mai sharafi guda sun ka ce huwa mala tariqa lil wusul ilayhi illa an tariq al wahyi gaibi abinda ake ce ma gaibi a shari'a shine abinda ba a iya kai gare shi sai ta hanyar wahayi duk abinda baka iya gane shi sai ta hanyar wahayi ya zan gaibi shi yasa duk abinda an ka bada labari na tashin alkiyama ya zan gaibi saboda bamu zo ranar tashin alkiyama ba mun ka gani amma an gaya mun an ce akwai ranar tashin alkiyama mun ka ce mun yarda akwai wuta mun ka ce mun yarda akwai aljanna mun ka ce mun yarda wasu kuma sun ka ce a ba su yarda ba to kuma ita ce babbar sifa ta mu'min ne wanda ta bambanta ko wani mai imani da wanda ba mai imani ba don mahi yawancin abin da ke bambanta masu imani da wanda ba su da imani shine gaibi yanzu in ka so kana zance wasu abubuwa na aljanna wani dariya ka kake ba shi yanzu misali in ka dauki kuɗi kan basuwa fi sabilillahi wani gari kai wata ce kake don mi kana bada kuɗi ga abinda baka san yoshi ne zaka iya shi ba yoshi na za a girba wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin yoshi na za a tashi kiyama ga kun ce akwai wuta akwai aljanna akwai mala'iku suna ina to shi yasa turawa sun kai kahirce ma Allah subhanahu wataala ba yanda za a yi bature ya maida abu zuwa ga Allah kuma hakan ga in ka ga mutum yayi imani da gaibi to in dai imanin shi yayi karfi to zaka ga yayi aiki na lahira bisa ga wanda imanin shi bai karfi ba don duk wanda ya imani da Allah da an ce abu na Allah sai ga ya doka ya basuwa amma wani sai shedan ya tsaya bai kai fa ko da an ce lahira ne ya kamata a rinka kaza ana dan kwana ana dan kaza amma musulmi wallahi an ce mai Allah to wallahi bai tunanin komai sai ka turawa ba ruwansu da Allah in ka zo an kai aksida kace musu Allah sai ce maka no ya kamata a jiba akwai wani abu da an kai amma ga jirgi nan ya bace ya taso daga wani gari ya bace an rasa inda yayi dun na'urar da ake sawa a duniya an saba a gane shi ba to yanzu ku faɗa mana mina ne ya ɓadda shi ai ku sai daga Allah ba ko to ya kamata jirgin nan da ya kwaɗi na ƙasar Malaysia wanda ba a san inda yake ba a nemo muna ina ne shike mu ba mu yarda ba sai kun nemo muna tunda ba ku yarda da Allah mu dai mun yarda da Allah amma ku da adda na'urori wannan jirgin da ya kwaɗi cikin teku ya ɓace sai kun nuno muna ta ina na ya kwaɗi kuma a ina na kuma ina sauran shi ina sun kai don babu abin da bai da illa to kun ga matsalar rashin imani da gaibi shi yasa Allah ya faɗi sifa ta farko ta masu imani da gaibi da an ce musu Allah ya ce ko busu gani ba su ce ubangiji yake mun yarda da an ce musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce manzo Allah ya faɗi tabbata hadisi ya inganta mun yarda shikenan sami'na wa ata'na amma da kaga mutum ana kama aya da hadisi shi na cewa wiwi ma ya fara kuka akuya ma wai sai ya tsaya ya auna aya ta dace da hankali sa na shi imani da ita to ka jira ويقيمون الصلاه سكي تسيد الصلاه ما سو ايماني ما سو تقوا سني سكي تسيد الصلاه ان انت تسيد الصلاه يا سبا مصلي اي صلاه cikin lokacinta sannan aje a nemi ilimin sallah baka shekara 40 ba kana sallah baka iya fatiha ba ka shekara 50 kana sallah baka iya fatiha ba kana da ai shi karatu qur'ani ba sai an koya ba wallahi duk wanda ya gaya ma wannan ya tuce ka don fatiha rukuni ce a cikin sallah kuma wallahi duk wanda bai iya fatiha bai san sallah shi tana cikin hadari domin ta rasa rukuni amma mutane ba ruwan su kaga mutum ya shekara 50 60 70 yana nan yana masha ya huli ya ji dadi ya tahila call ya yi karatu an sa shi la call hayya zan professor a university kaji shi qur'ani babu bai da wata kaida amma faransai magana turawa tana da kaida akwai inda aka cewa be akwai inda aka cewa ve english yana da kaida akwai grammar akwai broken amma shi qur'ani bai da grammar bai da broken kenan magana Allah ita abata da kaida duk aiki na duniya sai an koya amma banda magana Allah wannan yana daga cikin haɗarin da muke fama da shi a cikin al'ummar musulmi komai ilimi na amma ba da ilimin addini in an ka ce maka garaji to dole sai an je an koya ko an yi karatu ko an je inda wadansu ka iya in an ka ce tukin mota sai mutum ya sai auto equal an koya mai ga wadda doka take amma kuma qur'ani ya qur'ani duk da aka ga maka za a karantawa to wallahi muna cikin matsala ƴan uwa musulmi dole da mu yi karatu kuma dole mu je wajen malaman da sun ka iya karatun alqur'ani su yi muna bayanin yadda ake karanta fatiha mu iya karanta ta mutum ya zamana shekara 40 50 60 bai iya karanta fatiha ba wallahi bai san amsar da zai gayyi ba Allah subhanahu wataala ba Allah ya tsare mu wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma da abinda mun ka ciyar da su suna basuwa kaga sai Allah ce daga cikin abinda mun ka basu Allah bai ce duk ka dauki dukiyarka ka basuwa ba a'a in an ce ga aiki na Allah to ka ciyar daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya baka shi yasa Allah ya faɗi cikin sufufin masu imani a cikin suratul furqan yace walladhina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama wanda idan za su ciyar lam yusrifu ba su yin banna wa lam yaqturu kuma ba su tawiyi su yi taurin hannu wa kana bayna zalika qawama suna tsaka sakiya kenan Allah bai ce duk dukiyar ka doka ka basuwa ba domin inda Allah ya ce kowa ya bada dukiya sai to in ba wutar jahannama mutane suke gani ba za su bada dukiyar su gaba ɗaya ba a nan duniya mutum ya bada dukiya sai gaba ɗaya ba zai yi wa ba to sai Allah ya ce ku ciyar daga abin da Allah ya baku waɗanda Allah ya ce a ba a ba su kuma ko ciyarwa tana da sharuɗa dole na a ba waɗanda Allah ya ce a ba ba ta zaman tuwa kyauta ta zamani kyauta ta masu kuɗi wanga mai kuɗi ya tura mu wanga mai kuɗi mota mai kyau wanga ya turo mu wanga mota mai kyau in zakka ta tashi wanga sharaba shi dauka shi ba fari ta wanga da mata ne da iyale shi ko wanga hidebo shi ba fari ta wanga amma waɗanda Allah ya ce an ki ba su a'a sharadi ne dole ka ciyar da ita inda Allah subhanahu wataala ya ce sannan Allah subhanahu wataala ce suna ciyar da dukiyar su ma'ana suna bada ta inda Allah subhanahu wataala ya ce dare da rana domin fi'li mudari'i fi'li ne wanda ke nufin ana ci gaba da aiki ba a bari ba su bada ta da sahe su bada ta da rana su bada ta a bayyane su bada ta a asirce haka Allah subhanahu wataala ko isufofin su ko da yusu ciyarwa da suke yi mutumin da ya saba da kyauta fi sabilillah ba zai taba bari ba kuma Allah ba zai taba tarautar da shi ba Allah ya gane da mu والذين يؤمنون بما انزل اليك سوني wadanda sun kai imani abinda an kasabkar gare ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani wama unzila min qablik da abinda an kasabkar gabanin ka na littafai duk littafin da an kasabkar gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kahin ka zan cikakken musulmi sai kai imani da shi don haka yahudawa bu su yarda da injila ba amma sun yarda da at-taura kaga sun kafirta kristoci sun yarda da injila ba su yarda da at-taura ba wasu daga cikin sun yarda da at-taura wasu daga cikin su ba su yarda da ita ba su ma sun kafirta kristoci da yahuda ba su yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun yi ni sun kafirta ba ka zaman towa mai cikakken imani sai kai imani da dukkan littafan da Allah ya saukar sai dai yin wannan yin imani da su akwai bambanci shi alqur'ani zaka yi imani da shi yana nan ba a canza shi ba injila da at-taura zaka yi imani da Allah ya sabkar da su sashen shi turawa sun canza sashen shi kuma ba su canza ba domin ba duka bane sun ka canza kada ka zo a dauko maka bibil ka ce duk ƙarya ce kuskure ba sashe daga cikin ta wanda sun ka canza shi a ƙarya in ka iske aya wanda wato aya a cikin injila ta saba ma aya cikin qur'ani to wannan yana daga cikin wanda sun ka canza in ka iske aya cikin injila ba ta saba mata qur'ani ba to tana daga cikin wanda ba su canza ba ko cikin at-taura amma littafan da Allah bai ba mu labarin su ba littafan da Allah ba mu labari a cikin alqur'ani su nawa ne su guda uku ne ko alqur'ani shi annabi hudu akwai at-taura an sabkar da ita ga annabi Musa akwai injila an sabkar da ita ga annabi Isa akwai zabura an sabkar da ita ga annabi Dawud sai suhuf Ibrahim wato littafan da aka sabkar ma annabi Ibrahim amma zancen su daki daki bai zo cikin alqur'ani ba to dukkan waɗannan littafan da littafan da Allah ya sabkar gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka mun yi imani da su Allah ya sabkar da su amma alqur'ani shine zamu riƙa mun yi aiki da shi shi yasa in aka ce maka akwai injila kace akwai wanda Allah ya sabkar amma mun yi imani da ita kuma an canza sauratta kuma ba a umurce mu sai mun yi aiki da ita ba amma shi alqur'ani sai kai imani da shi kuma sai kai aiki da shi don haka duk kristan da bai yi imani da alqur'ani ba wannan mutumin in ya mutu ba ya mai sallah muna kira ga malamai na kasar ka sai ka iske mutun an san shi krista na bai sallah ya mutu amma saboda babban intellectual da a cikin kasar Niger sai ka iske har da gangantun ya mishi sallah ake yi saboda mi saboda an san za a samu kuɗi su kuma iyali sai su ce to a sa wato rabo mai tsoka saboda mi saboda an san krista na to an san ko wuta ba kowa ke zai ci ta gaban zama ko ba haka nan bane amma in an ce za a bada jikka 500 ga wanda ya mai sallah sai ka iske ana da gangantu an san mutumin ga kafiri da krista ne bai yi imani da Allah ba kuma duk wanda bai yi imani da alqur'ani ba kafiri ne duk wanda ya yarda cewa akwai Allah guda uku mutumin nan kafiri ne amma kuma sai ka iske yau in ya mutu sai ka iske mallamai sun shiga gaba wai an yi mutum nan sallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wabil akhirati hum yuqinun Allah yace kuma game da ranar lahira sun sakankance sun yarda akwai kiyama duk wanda bai yarda ana tashin alkiyama ba wannan mutumin kafiri ne kamar kafirin makka ba su yarda ana tashin alkiyama ba shi yasa suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna mata hadhal wa'd in kuntum sadiqin wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidhalika min ilmin in hum illa yuzannun su ba su yarda ana tashin alkiyama ba ulaika ala hudan min rabbihim to wadanda Allah ya siffanta da wadancan siffofi imani da gaibi sai da sallah ba da zakka da ciyar da wadanda Allah ya ce a ciyar da su sannan kuma suka yi imani da littafan da anka sabkar gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da littafan da anka sabkar mishi to irin wadannan sune Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim wadannan suna akan shari'a daga wajen ubangijin su in kana da wanda ashiriyye to wadannan su ne akan shari'a wa ulaika humul muflihun wadannan su ne zasu samu rabo ranar tashin alkiyama Allah ya sanya mu daga cikin su innal ladina kafaru mal
innal ladina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
إن الذين كفروا الله يشهد حقيقة وأن سنك كافر تيسوك بجري ما آيو يمو سواء عليهم دلتين أغريسو a anzartahum shin annabi kai musu gargadi wa'azi wanda aka tare da suratarwa shi ne ake cewa gargadi am lam tunzirhum shin koko ba kai musu wa'azi ba ba kai musu gargadi ba la yu'minuna ba za su taba yin imani ba. Wannan aya tana da mazhabobi guda biyu na fassara wajen malamai. Wadansu malamai suna ganin cewa wannan aya ta sabka ne ana nufin wadansu manya-manyan kafirai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar mai jalalai anan yace ka Abi Jahl wa Abi Lahab wa nahwihima, kamar Abu Jahl da Abu Lahab, wadanda su ne ake nufin cewa ba za su yi imani ba. Don me suka ce to da wannan aya ana nufin dukkan kafirai, to da ya kamata a bar wa'azi domin innal ladina kafaru ta shahiku wani kafiri sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, to kamar yin wa'azi ba sai kai ba. Kenan dan haka waɗansu manyan kafirai ne na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda mi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son manyan kafirai su musulunta. Tunda in mun ka diba cikin kissa ta suratul a'ma, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ganawa da manyan kafirai, sai Abdullah ibn Ummi Maktum ya zo mishi, shi kuma yana mai magana bai ganshi ba, shi kuma yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allimni mimma allamaka Allah, ka sanar da ni daga abinda Allah ya sanar da kai. Shi kuma manzo Allah dan shi ya bace yana son ya ga ya gana da waɗannan manya-manya, watakila za su yi imani. Idan suka yi imani kuma to lalle jama'a da yawa za su bi, ka san akwai barin mai gida, in mai gida yace haram yace haram, in mai gida yace halal yace halal. Kenan in shugaba ya musulunta ana ganin cewa da yawan waɗanda ke biya su za su musulunta. To sai Allah ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, musulunci ba addini bane na masu kuɗi, musulunci ba addini bane na masu mulki, musulunci ba addini bane na masu ilimi, a'a musulunci addini ne na wanda ya yarda da shi. Shi yasa mai wa'azi bai dace ya damu ba da saiwa da saiwa cikin addinin musulunci, ya damu da waɗanda suke son Allah. To shi yasa Allah yake so ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan manya-manyan kafirai ya kauda kai daga gare su. Waɗansu malamai suka ce a'a innal ladina kafaru, tana nan a matsayinta, lalle waɗanda sun ka kafirta lalle waɗanda Allah ya san kafirai ne, ai innal ladina kafaru fi ilmi llahi sabiq, waɗanda Allah ya san cewa za su mutu akan kafirci, to sawa'un alaihim, ko kai wa'azi akan su a anzartahum, sawa'un alaihim dole ne akan su a anzartahum, ko kai musu wa'azi am lam tunzirhum, ko ba kai musu wa'azi ba la yu'minu, ba za su yi imani ba. Kenan waɗanda Allah ya san ba za su taɓa yin imani ba, kai mai wa'azi aikin ka kai musu wa'azi, domin dubaraka da iya bayaninka da sharhinka da lugarka da balagarka, wanda Allah ya san ba zai yi imani ba, ba zai taɓa yin imani ba. Wannan kuma shi ne Ibn Kathir ya ɗauka a cikin tafsiri, yake cewa saboda akwai mutanen da Allah ya riga ya san cewa ba za su yi imani ba, kenan kada mai wa'azi ya damu lokacin da yake yin wa'azi ya ga mutane ba su yi imani ba. Dan shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son da yawan mutane su musulunta. In ka san alkhairi wallahi kana fatan kowa ya samu, wallahi jama'a babu wanda ya shi malami fatan ya ga yayi mutane bayani sun gane Allah. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son mutane duk duniya kuwa su musulunta, to sai Allah ya san ya nuna bai in wannan ba aikin gaba ne, yadda kake son nan ba zai taba yiwa ba, dan wutan nan ta jahannama da kake gani Allah ya hidda mata nasara, kuma dole na sai kun shika. Kenan wa'azinka ko bakin cikin ka dukkan mai da shige shi, in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudill, sannan wa ma aktharu nasi walau harasta bimu'minin wa ma tasaluhum alaihi min ajr in huwa illa dhikrun lil alamin. Duk yadda kake son da yawan mutane su musulunta ba zai taba yiwa ba. Walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'mini, da Allah ya san ko zai imani, to amma Allah ya san akwai wanda zaka kasu ba su da kyau. In an ce mai Allah ya ce ƙarya ne, ka tayi ka faɗi ka zo ka ce na ce ƙarya ne, ko kuma akwai waɗanda su saboda rashin imani su yan azar su daga aikin gwamnati, in ka zo ka ce mai don Allah sai ce kenan ba aikin Allah ne muke yi ba, ko ba haka nan bane eh, ce ka no 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 wannan ba aikin Allah ne ba eh, ko kuma wani in ya kama kayan ka kace mai don Allah sai ya ce maka in akwai yadda zakai ka kaka tsamni shi Allah nan shi na sama kace ka faɗo mishi, to kaga yanzu irin waɗanga Allah zai bar su shiga aljanna, dole na sai an babbaka su. Shi yasa Allah ya ce walaqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal ins, lalle mun halatta jahannama saboda da yawan mutane da aljannu waɗanda ba su jin magana mu dole na sai mun tsumbula su wuta jahannama sai mun kona su kenan wannan sai ta zama to amma ce amma tana nufin dukkan wanda Allah san ba zai yi imani ba to ba zai taba yin imani ba ko kai wa'azi ko kai duk yadda za ka yi dubara ko da ya musulunta to sai ya kafirta a ƙarshe domin duk wanda Allah san bai mutu akan imani ƙarshen ka muna maganin mutum kafiri ne amma zai musulunta daga baya to kaga wannan yana daga cikin allazi na amanu a wajen Allah kenan masu imani a wajen Allah mutane ne guda biyu wanda yake musulmi a yanzu da kuma wanda zai musulunta ya mutu akan imani duk waɗannan innal ladina amanu ne sannan innal ladina kafaru duk mutumin da yake akan kafirci zai mutu akan kafirci da wanda musulmi ne a yanzu kuma zuwa gaba zai kafirta waɗannan duk innal ladina kafaru ne a wajen Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce to khatama Allahu ala qulubihim dan saboda Allah ya sanya rufi akan zukatansu wa ala sam'ihim da akan jinsu wa ala absarihim ghishawa akan wato ganin su akwai ruhi wa lahum adabun azim suna da azaba mai girma nan da aka ce Allah ya sanya ruhi akan zukatansu ruhi ake ruhi na kallon shari'a ba wai ana zukatan mu da na kafirai ba wai an bude ba ana gane cewa zuciyar musulmi ba ta da wani ruhi zuciyar kafiri tana da ruhi a'a ana nufin zuciyarsu tana da wani wato ciwo na rashin karɓar ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sai Allah ya sanya ruhi in ka yi wa'azi kamar kana kiɗin kanan guda ba su yin komai ka karanta aya a yi kafara a yi shaddi a gane sai ce maka shi bai gane ba ko ba haka nan bane wa ala sam'ihim kuma akan jinsu wa ala absarihim ghishawa idanunsu ba su gani duk ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da a cikin duniya da Allah yake cewa adiba a gani ba su gani da mutum zai bibi aya guda na Allah ta ishe shi ya yi imani halittar sammai da ƙasai ko ba ga sunan ba ilimin da Allah ya ba ƴan adam na tafiyar da al'amurra ga sunan yadda Allah ya halicce ka yadda kake gudanar da al'amurranka Allah ya yi ma ƙasa kattaka ya yi maka sama san zaman turuhi ya sabkar da ruwa ga sunan kana sha ka yi duk abin da kake so amma kuma ka ce a'a ba Allah subhanahu wa ta'ala halicci wannan ba ko kuma ka ce a'a wannan na circe ai haka ne al'amuran suke gudana to waɗannan sun isa su sa ɗan adam ya yi imani amma saboda ni saboda akan idanunsu akwai ruhi to ba za su san imani ba shi yasa Allah subhanahu wataala cikin suratu yusuf yace wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamruna alaiha wa hum anha mu'ridun dan uwa musulmi ina ganin ga dukkan lokaci ga dukkan alama lokaci ya fara musuntuwa za mu dakar sa'ana abinda mun ka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure saboda karancin sani Allah shi gafarta mana wanda biyu yake son tambaya ba mu amsa tambaya kai tsaye za mu ba ƴan uwa dama duk wanda yake da tambaya zai iya rubuto ta saman takarda idan muka karanta tambayar shi muka gane yadda ya rubuto din akwai amsa mun san amsa zamu ba shi amsa
wannan tambaya ta shahi zancen daukar sauti na wa'azi ko bidiyo bayan wanda ya dauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi anan sai mai tambayar ne ya tambayar cewa ko ya halitta wani can daban ya yi amfani da aikin domin ya sake buga shi so da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani da ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba mai tambaya yace ina hukuncin kudin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da ya yi tunda kayan ba nasa bane a asali shi kansa kuma menene hukuncin da ya rataya a wuyansa malam yace malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki daya kuma sun warware wannan matsala malam ya ci gaba da cewa wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikin sa ko kuma zuwar goshen sa kamar yadda malam Bahaushe ke cewa wannan kuwa in ji malam koda wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka dauka ka hada da sauti sai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikin sa to idan wani ya dauke shi a nan wurin ya ci haƙƙin ka kai da kai tsarin tun a farko misali idan aka dauki cewa ka rubuta wani littafi bayan ka ƙara rubuta tashi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya dauke shi yayi amfani da shi ko ya sayar da shi sai dai ka riga ka bashi izini ana iya amfani da aka ga dama da shi anan sai malam yace ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya dauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa ko yayi wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya dauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma yayi wani amfani da shi ko yayi sana'a ya sayar domin samun wani amfani anan wurin wato haƙi ya hau a kansa haƙi shine ganin cewa yayi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma anan musulunci ya hana cin haƙin wani bayan haka kuma malami yace a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi yayi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya takamshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsarin wannan shirin yana da wani haƙi ko wani kaso da za a bashi kanan wurin shari'a ta yarda in ji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniyar kiyaye da aka yi duk wanda yace zai dauki wannan littafi ko kuma wannan tsari yayin amfani da shi to tilas ya zo gunka ya nemi izinin ka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma ba ya da hanyar da zai buga shi idan yayi haka to sunan sa barawo saboda shari'a bata yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko CD ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya yi a musulunce ko kuma ba a musulunce ba kamar irin yadda kuka sani yadda Studio Labuadi Islam yake gudanar da ayyukan sa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan kamfani yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya dau sauti da hotuna ya zo ya haha ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da yayi to sai ka samu wani a ƙarshe zai iya dauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan kamfani tun daga farko dama ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma kungiyoyi muka ba shi yardar cewa yana iya dauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya yi amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mana cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikin sa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane dan adam da ya dauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na bi kuɗi ne ko kuma amfanin kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yi a ko'ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka duka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a rike inji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine haramta sata kuma ya haramta cin zalum shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum yayi wani aiki zufar sace zufar goshin sa ne wahalar sace ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su tunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci akan ta shari'ar musulunci bata yarda ba ko kaɗan kaci haƙƙin wani zufar wani bayan ya riga ya yi tsarin sa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunan ta sata ko mi ka dauka kuma ko nawa saboda haka ba za ka laɓe ba a bayan musulunci ka ce ai kaset din ko CD ko kasin memoir din da aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun Qur'ani saboda haka ba laifi idan kai haka kai kuskure abin da ake so a lokacin da duk kake buƙatar kai amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda yayyo shi na asali ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yanda ka kake buƙata saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukan ka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira durabutar wanda musamman ma a nan Niger aka kawo ta hukuma mai suna BNDR domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙin su ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDR wato daukar kasa ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko kace kai amfani da shi ba tare da izinin sa ba to baya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zalum ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu daya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole tilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shedan sai mun yi kokari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar kasar mu ta tsara a ƙarshe sai malami ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya mu yi muku a kame da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izinin sa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kuma mu gane ko mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna ga baki daya dan uwa musulmi kun dai ji irin hadarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk illahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu ga baki ɗayan su mallakar Studio Labuadi Islam ne kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kaset ko CD ko kartin memoir idan ba anan ne Studio Labuadi Islam ba to shikenan kun taimaka an yi sata kenan shi ku a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci kenan ku yi hattara kar ku fada tarkon shedan ku nemi kaset din ku na wa'azi ko CD ko kartin memoir a Studio Labuadi Islam ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya karfafa ayyukan sa kana kuma ya ƙara samun ƙarfin kyautata tsare-tsaren sa daban-daban domin ƙayatar da ku wassalamu alaikum